Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da Niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Yau 17 ga watan Fabrairun shekara ta 2016. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Aliyu Mustafa wanda kuma zai karanto mana kanin labarai.
Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce za ta buƙaci kuɗi miliyoyin daloli na Amurka domin aiwatar da matakan yaƙi da cutar Zika. Akwai alama cewa aksarin al'ummar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun amsa kiran da aka yi musu na cewa su zauna a binsu gida kada su fito su yi yajin aiki da hana shugabansu yin tazarci. Sannan Prime Minister Uganda ya nemi 'yan ƙasa su ma su fito gobe su jefa ƙuri'a bayan da aka ga alamar cewa kila ya tashi hankali a zaben na gobe.
To bayan kun gama shan labarin duniya za ku ji cewa wasu da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne sun kai hari madagali a can jihar Adamawa. Sa'annan kuma
wannan siyasa ta Amurka ta bana ta ba kowa mamaki.
To za ku ji abin da ya sa harkar siyasa nan Amurka din ta ba kowa mamaki. Sa'annan kuma
wannan siyasa ta Amurka ta bana ta ba kowa mamaki.
To jama'a muna fatan za ku gafarce mu. Hajiya Naja'atu Muhammad ta yi watsi da mukamin da gwamnatin shugaba Buhari ta yi mata. Za ku ji dalili, za ku kuma ji dalilin, wato za ku kuma ji kamar yadda aka saba akwai shirin himma ba ta ga rago.
To da farko ga labarin duniya, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce za ta buƙaci aƙalla dala miliyan 56 domin ta aiwatar da matakan da take son ta ɗauka na yaƙar cutar sauro nan ta Zika, wace ake ta'allaka ta da cewa tana sa ana haihuwar jarirai da nakasa a jikinsu. A yau Laraba ne WHO ta bayyana cewa matakan nata za su haɗa da haɗa hancin masana da abokan aiki da ƙwararru da kayan aiki duka dai domin agazawa ƙasashen da cutar ta shiga cikinsu zuwa yanzu, ta yadda su kuma za su iya ƙara mai da hankali kan cutar da sauran hallahalin da take janyowa. Hukumar ta WHO ta ce zuwa yanzu ta shiga cikin asusun kudadenta na gaggawa domin ta zaru kudaden da za ta fara amfani da su wajen tankara wannan al'amari har zuwa lokacin da aka samu kudaden da za a rarraba wa kasashe da kuma kungiyoyin da za ta yi aiki da su wajen wannan fafatuka akan cutar ta Zika wacce ake samun ta daga sauro. Ita dai cutar ta zama abar damuwa ainihin musamman a kasashen nahiyar kudancin Amurka na Latin, ciki har da Brazil, inda ake kiyasan zuwa yanzu ta kama mutane aƙalla 4,300.
A yau ne kuma ake sa ran cewa ayarin motocin da ke ɗauke da kayayyakin agaji za su tashi zuwa yankuna daban-daban na ƙasar Siriya, waɗanda mayaƙan gwamnati da 'yan tawaye suka tsinke hanyoyin da ke zuwa cikinsu, waɗanda kuma ake cikin matsananciyar wahalar ƙarancin kayayyakin masarufi na rayuwa. Waɗannan kayayyakin agajin waɗanda suna cikin abubuwan da aka tanada a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka ƙulla tsakanin gwamnatin Siriya da Majalisar Ɗinkin Duniya. Za a kai su ne yankuna guda 7 da suka haɗa da Madaya da Zabadani da ke kusa da babban birnin ƙasar da kuma Fuwa da Kefraya da ke lardin Idlib na arewacin ƙasar. Manzon wato wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a can Siriya, Stefan de Mistura, ya faɗa jiya Talata bayan wani taron da suka yi a birnin Damascus cewa kai kayayyakin agajin kamar wani gwaji ne na gano ko da gaske gwamnatin Siriya take yi akan alƙawarinta na ƙyale Majalisar Ɗinkin Duniya ta riƙa kaiwa irin waɗannan kayayyakin tallafin ga masu buƙatar su.
To muna ba ku labaran duniya daga Washington. Akwai alamar cewa aksarin mutanen jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo duk sun karɓi kiran da aka yi musu na cewa kowa ya zauna abinsa a gida ya yi yajin aiki na ƙin fita a matsayin wani matakin matsin lamba kan shugaban ƙasar Joseph Kabila na ya sauka idan wa'adin mulkinsa ya ƙare na yanzu, a cewar jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin jama'a na wannan ƙasar. Sai dai kuma duk da cewa yajin aikin ya janyo tsayuwar duk wasu harkokin saye da sayarwa a cikin Kinshasa babban birnin ƙasar, su kansu 'yan adawa sun imanin cewa ba zai yi wani tasirin a zo a gani ba wajen hannun shugaban ne ya tazarci. Wani yajin aikin da ya sa an ga raguwar zurga-zurga abubuwan hawa a kan titunan Kinshasa, wanda aka saba da ganin hayaniya sosai kusan kullun a kansu, kuma kusan dukkan shaguna da sauran wuraren sayar da sayarwa na birnin da Europe suka buni. Ko bayan shi birnin na Kinshasa akwai sauran garuruwa kamar Matadi da Goma da Bukavu da sauransu da su ma dai suke cikin irin wannan halin na rashin hidima a yau. Shi dai Joseph Kabila, wanda ya gaji ragamar mulki daga mahaifinsa Laurent Kabila da aka kashe shekarar 2001, ya lashe zaɓuɓɓuka biyu da aka yi a shekarun 2006 da kuma 2011, amma kundin tsarin mulki ya hana shi ya sake tsayawa. Kuma duk da cewa bai fito da bakinsa ya ce zai sake neman ya tsaya ɗin ba, Martin Fayulu, madigayen adawa ƙasar, ya ce shugaban ya ɗauki matakai da dama na neman yin tazarci idan wa'adinsa na yanzu ya ƙare.
A can ƙasar Uganda kuma Prime Minister ƙasar Ruhakana Rugunda ya tabbatar wa 'yan ƙasar cewa zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasar da za a yi gobe Alhamis idan Allah ya kai mu za a yi shi lafiya a gama lafiya. Don haka yana kira ga dukkan 'yan ƙasar da su fito su jefa ƙuruwansu babu fashi. Wannan kalamin nashi yana zuwa ne yayin da wasu ke fara bayyana fargabar cewa ila tashin hankali ya barke a lokacin zaben. Mai yiwuwa ne wannan ne ba zai rasa nasaba da matakin da 'yan sandan Uganda suka ɗauka jiya Talata ba a kan madugun 'yan adawa na ƙasar Kizza Besigye na jam'iyyar FDC, wanda suka toshewa hanya suka hana shi gudanar da kamfen ɗinsa a wasu unguwanni na birnin Kampala. Prime Minister Rukunda ya ce abin da ya faru abin ya yi nadama ne, amma ya jaddada cewa bai kamata Besigye da mutanensa su nemi yin taron lacca a tsakiyar birnin na Kampala ba.
To a ƙarshe, China ta girkaye wasu makamai masu linzami akan ɗaya daga cikin tsibirin da ake rigima da ita a kan su da ke can cikin babbar tekun kudancinta, matakin da aka ciya ta da hankalin makwabtanta. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta ce China ta girka ɗaya daga cikin irin waɗannan makaman ne a kan tsibirin Wudi, wanda ɓangare ne na rukunin tsibirin Paracel. Wasu hotunan da tashar talabijin ta Fox ta nuna sun gwada wasu jerin makamai biyu masu hancin bindigogi 8-8 tare da wata babbar na'urar tantance motsin abubuwa da ke cikin sararin samaniya. Sai dai kuma ministan harkokin wajen China ɗin Wang Yi ya ce waɗannan duk rahotannin ƙirƙiren kafofin watsa labaran ƙasashen yammacin Turai ne, ba gaskiya ba ne.
Labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya koma da rahoton cewa jiya 'yan kungiyar Boko Haram sun kai hari madagali jihar Adamawa har ma an yi hasarar rayuka. Ya kuma zanta da wani mazaunin garin kamar haka.
Sai yaran Boko Haram ne suka shiga wani kauye ana kira Kubu a karamar kuma madagali. Suka shiga wannan kauye sun kwane-kwane. Kai a rayuka an rasa mutane.
Yara waɗannan wuraren naku wani hali kuke ciki yanzu?
Alhamdulillah, mun gode Allah, mun gode wa 'yan bangan nan suna shiga suna kore su. Su dai ba su zo su bire yanzu ba, su zo su yi barna kamar haka sun kwane sun gudu. Alhamdulillah, mun kama tsoro kan babu dai yanzu kam. Tunda 'yan banga nan sun tsaya mana. Sai wannan wurare ka gaskiya suna so kasan gefe dama ba kai ganin tsaro ba. Ba banga ba soja gefe ne. Suka dai kawai talakawa suka dai suke zaune shi ne inda ake ta matsala ne. Amma da ake an san ganin tsaro dama an tura zuwa wuri. Kaga abu zai so idan suka hanyar dama shi ne sai ba.
Kawo yanzu dai hukumomin tsaro a jihar sun fa tabbatar da wannan harin. To ko waɗanne matakai ne gwamnatin ke son ɗauka don kare rayukan 'yan gudun hijira? Honorable Ibrahim Ba Patel da ke zama mataimaki na musamman ga shugaban Najeriya kan harkokin tsare-tsare da cigaba ya yi bayanin cewa
saboda koyaushe yake tunanin yara marayu da suke zama da kuma yadda mutane don haka abu ne wanda za mu ci gaba da addu'a Allah ya kawo sauki cikin lamuran nan, kuma kamar yadda ka ga yadda ya take tashi ya tsaya akan wannan harkar tsaro wanda kuma an ba ma shugabannin tsaro na musamman su tashi haikan su duba wato hanyoyi yadda za a rika dakile irin masu neman sabon a majami'ai da masallatai da kasuwanni da inda dai suka ga za su iya.
To sai dai kuma su ma 'yan majalisar ƙasa na fa nuna kaduwarsu ne game da salon ƙunar bakin wakin da ake kaiwa a sansanonin 'yan gudun hijiran. Senator Abdulaziz Yako da ke zama shugaban kwamitin ayyuka na musamman na majalisar dattawa ya fai bayanin cewa
kullun ka ji wannan bom ai bai ba daɗi, abun ba daɗi sam. Ni fata na wanda suke wannan abun ma su daina ta Allah ya isa haka. Yanzu za ka je ka kashe mata da yara, wani irin aikin lada ne wannan? Ka kashe mata da yara ko a cikin hukunci yaƙi ina ne ko na addini ko kuma na wanda muka saba da shi ake kira Geneva Convention, ina ka baka permission aka ce ka kashe tsoho ka kashe yaro ban abu shine wanda suke haddasa wannan abu. Su yi tunani ka dauki yara ka ce yara su sa bomb su je cikin mata da ƴaƴan su su kashe su.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Shugaba wato gwamnatin shugaba Buhari ta yi wa Hajiya Naja'atu Muhammad tayin mukami, to amma ta yi fatali da wannan tayin. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya tuntubi Naja'atu Muhammad.
Na tambaye ta ko ta kamaimai me ya hana ta karbar mukamin shugabar hukumar gudanarwa na jami'ar tarayya dake Dutse da gwamnatin tarayya ta yi mata?
Kamar yadda na faɗa, na ce ba a tuntube ni ba. Shi wanda ya rubuta, ai ba ma na yi addressing na wasiƙan na rubuta yanda aka rubuto daga ofishin minista na ilimi. A cikin office ɗin minista na ilimi akwai PA ɗinsa Dr. Bappa. Shine DA wannan kullakullan kuma yayi su ne ba bisa ka'ida ba. Ni ba a neme ni ba. Ni ba mutum bace ba ni da mutunci da kimar da za a neme ni a ce min ga abin da za a yi. Kuma in je in yi musu me suke so in yi musu adu. Ina ma makaranta take da zan yi.
Na kuma tambayi Hajiya Naja ko ta yaya take kallon wannan tafiyar?
Sai na ga wato abin ma ya zama wulakanci. Waɗanda ba su komai a tafiya ba, yau sun rike mana tafiyar. To mu ko ba za mu yarda da wannan ba.
Tunda haka ne, yanzu ina matsayinki a wannan tafiyar ta janar?
Ni ba zan rabu da harkar tafiyar Janar Muhammadu Buhari ba, saboda har yau a Najeriya ban ga wanda da shi ayi hau mulki zai abin da Janar Muhammadu Buhari yake ba. Babu, ba mu gan shi ba. Tunda ba mu da kamarsa, dole mu tsaya tare da shi, dole mu ci gaba da wannan tafiyar. To amma ba za mu yadda kuma mu zama wulakanta, to ana wulakanta mu ba, ba zai yiwu ba. Ba za mu yadda a yi tafiyar da babu ka'ida ba, don wannan abu shi PA na minista. Abin nan da bai yi shi bisa ka'ida ba, saboda haka mu kuma abin da ba a yi shi bisa ka'ida ba za mu yarda da shi ba, ba za mu yi ba.
Hajiya Naja'atu Muhammad, kusa a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mun gode Hassan, kada kuma amince, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga can birnin Badin jihar Oyo, wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya nemi ra'ayin wasu 'yan Nijar akan zaben da za a yi a ƙasar.
Sunana Alhaji Junaidu Manshayi, mutumin Zandar ne ni kuma cikin garin Damagaran, amma ina zaune a Ibadan.
Menene fatanka ga wannan zabe da za a yi a ƙasar Nijar?
Ina kira da 'ya'yan Nijar gaba ɗaya, maza da mata, wanda haƙƙin zaben nan ya dangana a kansu, to su fito ƙansu da kwarkwatansu su zabi abin da zai zama alkhairi ga ƙasa. Kuma mu fatan mu 'yan Nijar mazauna Najeriya, muna fatan a yi zaben nan lafiya a gama lafiya, kuma Allah ka zaba mana abin da yafi alkhairi ga ƙasar mu Niger.
Ni rabu sunana Madawa, mazanin Ibadan.
To menene fatanka?
Muna fata Ubangiji Allah ya sa ƙare lafiya, ba tashin hankali, ba rigima.
Mamu da Niger tawa.
Menene fatanka ga zaben da za a yi a can Niger?
To fatata ni zaben da za a yi Niger muna son a yi shi lafiya lau, a ƙare shi lafiya lau. Ba mu san wata rigima, ba mu san wani tashin hankali. Duk wanda Allah ya ba a bashi ba tare wani tashin hankali.
Sunana Muhammadu Lawa, ina cikin kasar Damagaram, gunduman Magariya.
Menene fatanka ga wannan zabe?
Ina fata Ubangijin Allah ya sa zaben nan da za a yi, Allah sa a zabi na gari. Ubangiji ya sa a zabi mai adalci, mai tausayin talakoki ne ko mai kishin kasa ne. Allah Ubangiji ya sa a wanye lafiya kowa da kowa, kuma zaben nan da za a yi Allah sa zaben Allah ne, ba zaben shi bane. Dama Allah ya zaba mana shi. Allah sa a wanye lafiya, kuma Ubangiji ya sa ya ji tausayin kasa, ya ji tausayin talakoki. Ba mu son rigima, ba mu son tashin hankali. Zaman lafiya duk wanda ya ci kuma a bashi, kal a danne masa haƙƙinsa.
Wasu 'yan Nijar kenan, mazauna Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Yanzu kuma sai harkokin siyasa a nan Amurka. Fafutukan neman jam'iyyun siyasa a nan Amurka su tsayar da wasu a zaman ɗan takarar shugaba ya yi zafi. Na tuntuɓi Malam Shehu Yusuf Metamakura, wadda ke sha'awa a kan harkokin siyasa, na ce da shi me yasa ne yake ganin takarar nan ya yi zafi, kuma wani bambanci ne da sauran takara da aka yi a baya.
To jin mai wannan takara ko kuma wannan siyasa ta Amurka ta bana ta ba kowa mamaki. Saboda yawa saboda duk abin da kake zato zai faru tunda ake ta tunani ake ta shiri ake ta tsari ga abubuwan da za su faru masana da kwararru da waɗanda suka san siyasar shekaru aru aru duka wannan karin an ba su ruwa. Kin ga misali ai a cikin jam'iyyar Republican babu wanda ya taba zaton Donald Trump zai shiga har irin wannan tagomashi ya zamanto ba ma wanda ake magana ba wanda ake tunani ba wanda yake taron jama'a kamar sa. Amma kuma gashi shi bai taba rike wani mukamin siyasa ba ba ma dan siyasa bane dan kasuwa ne mai gine-gine ya gina hotel da wuraren yawon shakatawa. Saboda haka wannan abin ya ba mutane mamaki. Kamar inda shugaba Obama ya faɗa cewa shi baya jin Amurka za su zabe shi amma kuma waɗansu suna ganin cewa daga irin abubuwan da ke faruwa ba mamaki Amurkawa din su zabe shi na farko kenan. In kika dauki jam'iyyar Democratic kuma ba ma wannan izaci cewa Hillary Clinton za ta zo a bata kunyar da aka bata a jihar New Hampshire domin wannan ma'aika da ita shi ba ma dan jam'iyyar Democratic din bane dan gurguzu ne mai zaman kansa kawai yana so ya takara shugaban kasa ya shiga cikin jam'iyyar da rana tsaka amma da kyar ta kwaci kanta a jihar Iowa ya samu ya tumurmusa ta a jihar New Hampshire yanzu gashi za su tafi jihar Nevada yi nan da kwana uku a can din ma ana ganin da kyar za ta iya kwatar kanta in ma ta ci zaben da kyar za ta ci.
To a gurguje idan kai la'akari da yanke da yadda harkokin siyasa ke tafiya a nan me kenan hakan yake nufi tunda kamar yadda kake ba a zaci abubuwan da suke faruwa nan suna faruwa ba.
Wato abin da ke faruwa shine mutane an riga an kai su bango saboda man na farko tattalin arzikin kasar baya amfanar akasarin mutanen da suke aiki safe da rana da daddare sannan duk abin da da suke dauka cikin sauki yanzu ne ma yake yafi karfin su saboda haka talakawa da masu karamin karfi da masu karamin samu sun yunkuro suna ganin cewa idan ba korar duka yan siyasa suka yi ba suka kawo waɗanda ma ba su taba yin siyasar ba to ba za su iya fitar da kansu daga cikin halin da suke ciki ba wannan bakin cikin da kufular da mutane suka yi shi yake haddasa wannan abun.
To kana ganin kaman irin gajiya da aka yi a Najeriya aka zabi Buhari kana ganin irin haka za ta faru a nan Amurka?
Yawwa abinda yake faruwa ma kenan a nan cewa yan siyasa kuma wannan abun ba kawai wajen jam'iyyar Democrat ko jam'iyyar Republican ba a jam'iyyun guda biyu duka mutane sun gaji da yan siyasar da ke cikin su saboda aka neman sabo suke wannan bai taba siyasar ba ko kuma wannan zai zo yi musu magana ta Allah da Annabi ko da ba za su ji dadin ta ba sun yi daina yadda da dadin bakin yan siyasa da cika da alƙawarin da ba a cikawa da tsarin da baya iya aiki wannan shine yasa so abin da ya faru a Najeriya a wannan karan shine yake nema ya faru a America a yanzu.
To amma gani inda rai da lafiya.
To Allah ya taimaka.
Kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma shirinmu na gaba himma ba ta ga rago.
Himma ba ta ga rago. Jama'a barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta ga rago. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata. Bakon namu Mustapha Hashim Kurfi na muna bayani ne yadda ya zo Amurka ya kuma sake dawowa sai lokaci ya muna halin nasa. Ga Mustapha zai ci gaba daga inda muka kwana.
To a lokacin da aka yi wannan tayin ni dai ba dai na samu wata nasaba bace da shi ko sai na ci da shi. To bana tsammanin su jami'ar Bahari za su amince saboda a ka'ida ba mamaki su ce suna da dokar da ta ce na zo nan na shekara biyu in na koma sai na ƙare yin biyu kafin
a sake baka wata dama.
Yawwa to sai ci to ai sai na tinta ba zan ji me dokoki da ka'idojin da suke da su tunda ba mamaki wannan dokar da ni yake tunani za ta yi tasiri ne kadai idan su ne za su biya min misali amma wannan karin kaga ba su ne za su biya min ba. Lallai sai kawai amincewarsu ake nema da kuma sa hannu bisa yarjejeniyar da ake cimmawa tsakanin wanda yake karanta ruwa a jami'a zai tafi karatu kan cewa to za ka je ka shekaru kaza in ka kammala za ka dawo saboda duk da ka tafi ba ruwansu da can me za su baka ko ya abin zai kasance za su yi rubinka albashinka ne da allowance ɗinka da kuma batun karin girma a lokaci yayi. Sharadin kawai shine in ka kammala ka dawo. Idan kuma sai da ka kammala ba za ka dawo ba, to shi kenan sai ka biya su adadin
kudin
abin da sai ka biya ma na tsawon shekarun da ka je kayan misali.
To.
To sai ya zama cewa ko da aka tuntuɓi su hukumomin jami'a sai suka ce ayyuka sun fi son ma irin haka, saboda an rage musu nauyin da za a ce sun ɗauki miliyoyin kuɗaɗe ne sun biya, don kuɗi ne mai matuƙar yawa. To za a rasa biya ma wanda za a ce ya tafi misali digirin wata ƙasa.
Shekaru nawa?
To ya danganta, idan ƙasashe ne irin su kamar Ingila ko Malaysia a shekara uku za ka iya ka gama. Amma kamar nan Amurka misali za ka ga gaskiya yakan yi tsawo, za ka iya shekara huɗu, biyar, shida, wani ma har bakwai. Ya danganta dai da ko saurinka da kuma
kwas ɗin da kake
karantawa da makarantar da yadda kuma dai abin ya kaya, ba ka iya ka mai
ga adadin lokacin da za ka yi.
Yawwa, kuma wasu lokutan ma hakan yana da nasaba da kai kankin kanka ne kake so ka yi bayan ka gama. Tunda aksarin wanda nan muke tare da su suke yin karatu, za ka ga cewa kafin ka sai da ranar da za ka kare kambun abin da kake kamar oral defense kenan ko viva. Za ka ji wuraren da suke gayyata ka ba za su ba ka aiki. Za ka iya zuwa jami'o'i uku ko huɗu ko biyar da suka gayyace ka akan kana gab da ka zama taho kai ka amsa tambayoyi ko ka gabatar da makala ko wani abu makamancin haka, wanda zai ba mu dama ya zama kamar shi ne mizani na auna yiwuwar za mu ɗauke ko ba za mu ɗauke ka ba. To za su iya ma su ba ka aikin ka yadda ka yarjejeniya da su a kan nan da wata ɗaya ko biyu zan kammala.
To Mustapha, ban tafi numfashinka ba, irin wannan tsare-tsaren akwai shi a gida Najeriya?
Gaskiya
a jami'o'inmu na gida?
Gaskiya ba na jin akwai. Abinda dai na san akwai shi ne aksari lokutan da za a ce za a ɗauki ma'aikatan da su zo su karantar a jami'a za a sanar ta hanyar bugawa ko a jaridu, ko aksari dai a jaridu ne. Don ba na jin dai na taɓa jin an ce misali za a ɗauki ma'aikata ta hanyar kafar yaɗa labarin ta rediyo. Talabijin na kan ji an sanar da kamar mu ce makamai da za a ce za a ɗauka a wuri kaza. Amma dai mafiya yawa a Najeriya ba na tsammanin muna da irin wannan tsarin. Tsarinmu yakan bambanta saboda dalilai da yawa. Sai daga ciki shi ne tunda mu renon Ingila ne. Duk da dai cewa ita ma Amerika Ingila ce ta yi mata mulkin mallaka. Amma ka ga kimanin.
Akwai abubuwa da dama da suka sauya.
Suna da yawa matuƙa gaya da suka canza. To wannan yana daga ciki. Sannan kuma ko babu komai a tsarin mu can za ka ga wani lokaci kawai ana mai da hankali ne a. Kamar ya zama tucewa mai gare ka na takarda kamar paper qualification.
Ba abin da za ka iya yi ko kuma yake cikin ƙwaƙwalwarka ba.
Ba wai lalle ya zama an mai da hankali bisa ƙwarewa ko gogewar da take da ita ba. Sai ya zama kila an fi mai da hankali ne akan cewa a takarda ka ragari shi kwali kaza. To kuma tunda wannan ɗin yana da tashi matsala.
Wato an yi duba martaban kwali.
Yawa in kawai aka mai da hankali bisa duba martabar kwali zai iya yiwuwa ya zama cewa a takarda na fi kowa cin jarabawa.
Amma kuma a aikace
kuma kaga akwai bambanci. To kaga wannan wata baraka ce wadda gaskiya muna da buƙatar mu gyara. Kuma wannan abin da nake gaya maka ba wai ina baka labarin kadai abin da ya shafi bangaren kammala digirin bane za ka je koyar a jami'a.
Duka
ɗalibanmu da yawa waɗanda suke yin digiri na farko suna samun ayyuka tun kafin su gama. Ka gani?
Mustapha, dakta anan. Lokacin ma yau ya yi muna halin nasa. Masu saurare a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu Mustapha Hashim Kurfi, ɗalibi a jami'ar Boston da ke Massachusetts a nan Amurka, da Cubahiro Jodone wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email.
Za mu fara fili ne da wasiƙar Ango Mamadu Tukur. Ya ce sallamar wasu daga cikin shugabannin kamfanin yaɗa labarai na gwamnatin tarayya su 26 daga bakin aikinsu bayan da ta fahimci shugabannin cibiyoyin ba za su taka wata muhimmiyar rawa ba. Ya yi daidai. Domin kuwa duk wanda baya jin kishin talakawa bai cancanta ya riƙe wani mukami ba. sai wasika ta gaba ta Shamsu Habibu Azare amincewa da nada Ali Madu Sharif a matsayin shugaban jam'iyyar PDP da babban kwamitin zattarwa na jam'iyyar yayi ba zai sa kurjinin jam'iyyar ya dawo ba a duba matsalar tsaro da jihar Borno da ma yankin arewa maso gabas ya afka lokacin shi Ali Madu Sharif sai kuma wasikar Isa Lawal Girgir wanda ita ma kan Ali Madu Sharif ne assalamu alaikum muryar amurka gaskiya zaben sanata Ali Madu Sharif a matsayin shugaban jam'iyyar PDP bai yi ba sam bai dace ba kuma idan ido ya makance to kulli baya ta da shi wasika ta gaba ta Badamasi Aliyu ce yace ya Allah ka kawo mana ƙarshen miyagun kwayoyi da kisan bayin Allah bas da basu ji basu gani ba a jihar mu ta Kano za mu rufe da wasikar Muhammad Sule garin Rijiya assalamu alaikum vi Hausa ku gaya wa gwamnatin Najeriya da ta fito fili ta yi wa ƴan ƙasa bayani game da kore da ta yi wa wasu daga cikin shugabannin kafanonin yada labarai na kasar idan kuma babu hujja to ya zama dole a sake ba su damar ci gaba da ayyukansu na yau da kullum
to kafin ku ji takaitaccen labarai ga wannan
a'a aida wajin ne sai suka cire
shi ma wajin ne cire
shi kawo abaka
na abaka sirki ne
yayin da aka yi akan
shi can wajin
wai shi girgir din nan kai da kake da kwata na kana san girgir din nan ba zai girgir din mu kuwa
a'a ba wai san shi yake ba mu muna sa abin da
muke so shi ne gaskiya
har mu kuma shi ne da kai
kana ba ta wani da kai mun halba shi ta mani
ka goce aka ka goce aka bashi aksin bashi kenan
amma ba tsinci
amma kana na wani kenan ko kwana da zai
wata
karka da mun kuma kwana na
wani girgir ne kadai wanda in ya zo wajen nan zai yi da lokacin da aka riba
dan shi yana da
ya san kaida wajen nan ba zai tafi da akan lokacin
shi ya san kaida
girgiro kariya ce
saboda shi yake
shi yana da
Cece ku can da aka yi ta yi kenan bayan an rantsar da tsohon gwamnan jihar Borno Alhaji Ali Madu Sharif a matsayin shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa. Muna da ƙarin bayani a shirinmu na ƙarfe 9:30 idan Allah ya kai mu. Kuma a lokacin kuma masu sauraronmu muna son mu ji ra'ayinku a kan wannan naɗi. A halin yanzu kuwa ga taƙaitaccen labarai.
Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce za ta buƙaci aƙalla dala miliyan 56 domin ta aiwatar da matakan da take son ta ɗauka ta yaƙi cutar sauro nan ta zika da ake ta'allaka ta da cewa tana sa ana haihuwa jarirai da nakasa a jikinsu. Yau ne hukumar kiwon lafiya take bayyana cewa matakan za su haɗa da haɗa hancin masana da abokan aiki da ƙararru da kayan aiki da sauran wato abubuwan da ke buƙata wanda za ta yi amfani da su a ƙasashen da abin ya shafa. Mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa yau ne ake sa ran ayar motocin da ke dauke da kayan agaji za su tashi tsohuwar watsa zuwa sassa daban-daban na ƙasar Siriya wanda gwamnati da 'yan tawaye suka tsinke hanyoyin zuwa cikinsu domin a kai abubuwan da ake bukata a cikinsu. Wannan kayan agajin wanda suna cikin abubuwan da aka tare da a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka kulla tsakanin gwamnatin Siriya da Majalisar Ɗinkin Duniya ana so a kai su ne domin a ceci mutane.
To a gaishe ka masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma misalin ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya idan Allah ya kai mu lokacin muna son mu ji ra'ayinku akan naɗin da aka yi wa tsohon gwamnan jihar Borno a matsayin shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki Jummai Ali nake cewa a dakace shirinmu na yau da gobe.